Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Amurka na shirin tura tankokin yaki da dama zuwa Ukraine don taimakawa a yakin da take yi da Russia. Kasar Rwanda ta ce jirgin yakin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya karya dokokin sararin samaniyarta. Kasar Malawi ta roki ƙarin alluran rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan 7 daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar cutar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da wa'adin amfani da tsofaffin kudin naira ya rage 'yan kwanaki, manyan 'yan siyasa da masu sharhi sun koka game da karancin sabbin kudin a bankuna a wasu sassan Najeriya da kuma tasirin hakan akan wasu 'yan kasar.
Wannan abin cin mutunci ne, cin zarafi ne, ya nuna cewa ma ba a kauna talaka, ba a kauna 'yan kasa, an maida mu kamar awakai a wasu sansani daban-daban. In za a yi wannan abin, ana ba da lokaci da mutane za su samu su canza kudinsu zuwa sabon kudi.
Dr. Abdulrahman Abu Hamisu kenan, malami a Jami'ar Abuja, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun ce binciken da 'yan sanda suka gudanar a Tamu shine ya bada damar bankaɗo wasu bayanai da suka sa aka kama shugaban kungiyar fafutuka ta M62 dangane da abubuwan da suka wakana a mahakar ta Tamu a watan Oktoban bara. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin baki ne yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kiraye-kirayen da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Russia ya fara samun karɓuwa a Washington, inda a yanzu haka Amurka ke shirin turawa Kyiv manyan tankokin yaƙinta da dama. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya kan shawarwarin ya shaidawa BOA jiya Talata cewa fadar White House na ƙoƙarin kammala wani shiri na ganin Ukraine ta samu tankokin yaƙin ƙirar M1 Abrams, duk da cewa zai iya kaiwa wani lokaci kafin Ukraine ta iya karɓa da kuma saka su a fagen daga. Jami'in wanda ya magana bisa sharaɗin a saka sunansa saboda muhimmancin shirin ya ce mai yiwuwa ne za a samar da tankokin yakin ta hanyar shirin taimakon tsaron Ukraine na Pentagon USAI. Asusun ya baiwa ma'aikatar tsaron damar sayan makamai da tsari ko dai daga masana'antu da ke kera makaman tsaro ko kuma daga wasu wurare maimakon ɗauko su daga ma'ajiyar Amurka. A wannan yanayi, jami'in ya ce Amurka na iya neman sayan tankokin na M1 Abrams daga wasu ƙasashe da kuma gyara su kafin a tura su zuwa Ukraine. Gwamnatin Rwanda ta faɗa jiya Talata cewa wani jirgin yaƙi daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya keta dokokin sararin samaniyarta, lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani. Wani faifan bidiyo da aka yada sosai a kafafen sada zumunta na Congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkaɓo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin, wanda ya ci gaba da tafiya. Nan take dai kamfanin dillancin labaran Reuters ya kasa tantance bidiyon, lamarin da ya ci ne saɓani na baya-bayan nan a tsakanin ƙasashen biyu da rikicin 'yan tawaye ya yi tsami tsakaninsu. Congo da ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen yamma masu ƙarfin faɗa a ji sun zargi Rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin Congo, waɗanda suka ƙwace garuruwa da ƙauyuka da dama a wani farmaki da suka kai a bara, sai dai Rwanda ta musanta hannu a lamarin. Kasar Malawi ta roƙi ƙarin alluran rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan 7 daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar ƙwayar cutar. Hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan 3 na rigakafin a watan Nuwamban bara, amma an yi amfani da su cikin sauri. Tun daga watan Maris ɗin bara, kusan mutane 30,000 suka mutu, kana kusan 1,000 suka kamu da kusan mutane 30,000 suka kamu da cutar, kana kusan 1,000 suka mutu. Roƙon neman ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara na zuwa ne a daidai lokacin da Malawi ke ci gaba da yin rajistar ƙaruwar masu kamuwa da cutar da yanzu ta shafi dukkan gundumominta 29. Mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar ƙasar Adrian Chukwumbe ya ce ana tattaunawa da hukumar ta WHO.
We are expecting consignment of 7.6 million doses.
Ya ce muna sa ran karɓa alluran miliyan 7.6 na gundumomi 17, amma kuma za mu yi la'akari da gundumomin da ke fama da barkewar cutar a halin yanzu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta faɗa jiya Talata cewa babu wata alama da ta nuna cewa Malawi za ta karɓa alluran rigakafin nan kusa, saboda wasu ƙasashe da dama ma suna matsawa hukumar ta WHO akan wannan batu.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da ya rage ƙasa da mako guda, a kammala sauya tsofaffin takardun kuɗin naira 1,000 da naira 500 da kuma naira 200 a Najeriya. Manyan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki sun koka akan cewa har yanzu akwai ƙarancin sabbin kuɗin a bankuna, musamman a birnin tarayya Abuja da wasu sassan ƙasar. Babban bankin Najeriya kuma nana akan bakansa game da wa'adin na ranar 31 ga watan nan na Janairu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga rahoton da ta aiko mana.
A wani bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa yawancin bankuna da ke babban birnin tarayya Abuja suna sa sabbin kuɗaɗe a na'urarsu ta ATM, amma kafin a ce kwabo sun ƙare domin mutane suna layi tare da yin sammako domin cire kuɗin a na'urar. Wani abu da ya ɗauki hankali kuma, ba a ba da sabbin kuɗi a kan kanta, amma ana karɓan tsoffin kuɗin. A wasu jihohi na arewa irin su Sokoto da Kano da Borno da Yobe da Katsina, labarin duka iri ɗaya ne. A wasu lokuta ma ana samun mutane suna jam'in sallah a cikin banki domin tsananin jira na lokaci mai tsawo da suke yi saboda yin canjin kuɗaɗensu. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana wakiltar Kano ta Kudu a majalisar dattawa, ya yi bayani cewa
muna logama sun 7-8 a jihar Kano ba su da banki ko kaɗan. Kuma ya za ka yi da wannan mutanen ƙauyen nan, ya za ka yi da su? Su kuma suka zo inda ake da bankin, kuma mutanen garin sun fi ƙarfin abin da samu a bankin. Kuma yanzu da yawa mutane suna abin takeici, za a ga mutum ya je banki da damin kuɗin shi yana so a canja tun safe har ya wuni ba a samu kuɗin nan an bashi ba.
A bangaren Borno ta Kudu, Sanata Muhammad Ali Ndume ne yayi ƙorafi a madadin mutanen jihar.
Ni yanzu da nake a zaman dan majalisar dattawa, so ɗaya ne naga sabon kuɗin nan. So ɗaya na aika banki a bani sabon kuɗin babu. Duk lokacin da na aika banki a ko jiya ma na aika an kawo min kuɗi a banki tsofaffi aka bani jiya nan. Kwanakin baya ma har na tuntuɓi lauyoyi akan da ina so in kai maganan nan kotu don a dakatar da Central Bank, kuma har yanzu dai ban cire zaton haka ɗin ba kamin lokacin tun da muna da kwana 6 insha Allah.
Amma ga masanin harkokin zamantakewan ɗan adam da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya yi tsokaci akan batun, yana cewa
wannan abin cin mutunci ne, cin zarafi ne, ya nuna cewa ma ba a kauna talaka, ba a kauna yan kasa, an maida mu kamar awakai kawai sai da aka yi da mu. A wayansu sansani daban-daban mun zayyar wannan abu, ana ba da lokaci da mutane za su samu su canza kudinsu zuwa sabon kudi, ko kuma sai gwamnati ta gama shirinta yanda za ta wato aiwatar da kudin, a raba kudin a cikin kasa gabaki daya a samu isasshen kudin yanda mutane ba za su wahala ba.
Shi kuwa masanin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce sauya kudin abu ne mai kyau, amma shi ma yana ganin akwai abin dubawa a wannan lamarin.
Idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki, jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko ma kisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana kokari ne a gallaza ma mutane azaba.
Majalisar dokokin ƙasa ta ƙarasa baki inda ta roki babban bankin Najeriya da ya ƙara wa'adin zuwa 30 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki. Abin jira a gani shine ko mahukunta za su saurari koken al'umma wajen biya musu buƙatar ƙara wa'adin canjin kuɗin. Lokaci ne kadai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Insha'Allah a gaida Madina Dauda da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Daruruwan mutane ne suka halarci taron tunawa da wani dalibi dan kasar Zambia da ya mutu yana yi wa Rasha yaki a Ukraine a birnin Lusaka jiya Talata. Kamar yadda Tanzania ta tabbatar da mutuwar wani dalibi da shi ma aka dauka aiki a gidan yarin Rasha. Yan uwansa sun watsi yayin da suka ajiye akwatin gawar Lemikani Yiranda a cocin Lusaka Baptist. Inda matashin mai shekaru 23 ya kasance yana zuwa ibada kafin ya tafi Rasha domin karanta fasahar nukiliya. Kamfanin hayar soji na Wagner na kasar Rasha ya dauki Yiranda aiki a shekarar bara yayin da yake zaman gidan yari na shekara 9.5 saboda laifin kama shi da kwaya kana aka tura shi yaki a Ukraine. Mutuwar tasa a watan Satumba bara ta haifar da cece-kuce na diplomasiya inda Zambia ta buƙaci Fada Kremlin da ta bada cikakken bayani cikin gaggawa. A halin da ake ciki, jiya Talata kasar Tanzania ta tabbatar da cewa an kashe wani dalibi mai suna ne Messi Tarimo bayan da Wagner ya dauke shi aiki a gidan yari. Daga ƙarshe, yayin da al'ummar jihar California da ke Amurka ke jimamin harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane kwanaki tsakani, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna goyon bayansa ga matakan hana mallakar manyan bindigogi, ciki har da sabunta dokar hana mallakar bindigogi ta 1994 da ya goyi baya a matsayinsa na dan majalisar dattawa. Shugaba Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa duk da muna jiran ƙarin bayani game da waɗannan harbe-harbe, mun san bala'in tashin hankalin bindiga da ke faruwa a faɗin Amurka yana buƙatar ɗaukan matakai masu ƙarfi. Ina sake yin kira ga majalisunmu guda biyu da su ɗauki mataki cikin gaggawa kuma su kawo mun ƙudirin hana mallakar manyan bindigogi a kan teburina, a kuma ɗauki mataki don kiyaye al'ummomin Amurka, makarantu, wuraren aiki da gidajensu. Jiya Talata harbe-harben ranar Litinin a wurare biyu a Half Moon Bay da ke jihar California ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 7. Harbin ya faru ne kwanaki biyu kacal bayan da wani ɗan bindiga ya kashe aƙalla mutane 11 a wani gidan rawa a Monterey da ke jihar California a daidai lokacin da 'yan asalin yankin Asia da ke Amurka ke bikin sabuwar shekarar China a ƙarshen mako.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske game da dalilan kama shugaban ƙungiyar fafutuka ta M62 Abdullahi Sa'idu, wanda a washegarin lugudan wutar da jami'an tsaro suka yi a mahaƙar Tamu da ke jihar Talibairi ya jajirce akan buƙatar ganin an gudanar da cikakken bincike akan abin da ya kira kisan mummuken da aka yi wa farar hula. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Da yake bayani wa manema labarai, alkali mai shigar da kara a kotun Yamai Shaibu Musa ya ce wasu munanan bayanan da aka samu ne mafarin cafke Abdullahi Saidu.
Ces faits nouveaux ont été révélés par une enquête qui a été diligentée.
Ya ce binciken da 'yan sandan gundumar Tamu suka gudanar ne ya bada damar bankaɗo waɗannan bayanai da ke kunshe a rahoton da suka bayar a ranar 26 ga watan Oktoba, inda aka gano cewa a washegarin abubuwan da suka wakana wasu mutanen da ba a san ko su waye ba sun tafi mahaƙar Tamu, inda suka ƙona shaguna da rumfunan da mutane ke kwana. Sun kuma yi wannan aika-aika ne takanas da nufin ƙirƙiro da hujjojin ƙarya waɗanda za su ba su damar ɓata sunan jami'an tsaro domin a yarda da bayanan da suke yaɗawa kan cewa jami'an tsaro sun karkashe ɗumbin mutane. A yar doka mai lamba 378 ta kundin hukunta laifuka ta ce cinnawa gidaje wuta da gangan laifi ne da doka ta tanadin ɗaurin shekaru 10 zuwa shekaru 20.
Des lieux servant d'habitation est un crime qui pourrait avoir pour tirer profit de cette mise en scène.
Ya ci gaba da cewa mun yi tunani domin gano waye ne ke neman cimma gurinsa ta hanyar wannan shiri. Waɗannan da ke zargin shugabannin jami'an tsaro suna ƙoƙarin ɗora musu laifi su ne ke ɓoye bayan wannan al'amari. Saboda haka muka kwatantawa kotun tribunal cewa ba za ta iya ci gaba da yin wannan shari'a ba, tunda a yanzu abin yana kama da manyan laifuka. Kotun ta yi na'am da wannan bukata, ta kuma damƙa mana takardu. Saboda haka muka mayar da komai a hannun shugaban kotun tribunal, wanne shi kuma ya damƙa abin a hannun babban alkali mai bincike, wato doyen de juge.
C'est dernier a désigné le doyen de juge d'instruction.
A cewar kusa a kungiyar 'yan sandan Falmata Muktar Taya, wannan al'amari bita da kulli ne mahukunta suka kaddamar akan 'yan fafutuka, sai dai ba zai katse musu hanzari ba.
Menene riba coordinator ya fi sama runhunan suta? Inda yana sama runhunan suta ba ya je da idan shi ya ga abin da aka wadi ba, ba ya je ya san menene tabbacin gaskiyan zancen ba. Mun yi taron sanarwa, muna so mu kwatanta musu da cewa in aje Abdullahi a gidan maza, bayan Abdullahi akwai Abdullahi dubu. Alƙawalin da MC Sunday ta ɗauka, wannan alƙawali da muka ɗauka, in Allah sai ya amince, sai mun cimma burinmu.
A yammacin Litinin ne jami'an tsaro suka cafke Abdullahi Saidu, wanda aka garkame a gidan yarin Kolo jim kaɗan bayan da aka tashi daga zaman shari'ar da ke tsakanin ƙungiyarsa ta MC Sunday da gwamnatin Nijar da suke zargi da karkashe ɗimbin fararen hula a mahaƙar zinaren Tamu a ranar 24 ga watan Oktoba 2022, wato lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne da ke ƙoƙarin ɓoye makaman da suka sata bayan sun hallaka 'yan sanda biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kasa da wata daya a gudanar da babban zaben Najeriya, shirin namu na yau yayi nazari ne kan jam'iyyu da 'yan takararsu na shugabancin kasar. Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyun siyasa a Najeriya na ƙara ƙaimi, yakin neman zaɓe kuwa na ƙara kankama. A daidai lokacin da ya rage saura makonni kalilan a gudanar da babban zaɓen shekarar nan ta 2023. A kan haka ne shehin malami kuma mai fashin baki kan siyasar duniya, Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, ya yi mana tsokaci kan jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma 'yan takararsu na shugaban ƙasa.
To kusan za ka iya cewa jam'iyyun ai duk guda ne. Idan ka duba mayan jam'iyyu guda biyu ne, da wadda ke mulki a halin yanzu da kuma wadda ake cewa ita ce jam'iyya ta adawa, wato jam'iyya ta APC wadda ke mulki da jam'iyya ta PDP. Amma baka san abu da yan bambanta su ba banda yan takara. In ka duba kuma kamar sauran jam'iyyu da ake ta magana kamar irin Labour Party, ita ma in ka duba dan takaranta baka san bambanci ne ba da wanda yawa mataimaki a wani lokaci inda suka yi takara ƙarƙashin wata jam'iyya kuma ka gani. Shi kuma haka ne, in ka duba wacan jam'iyya mai kayan marmari, ita ma za ka iya gane cewa wanda ake gani ya shigo da ita ke takara ai shi ma ya yi gwamnan jam'iyyar PDP shekarun da suka wuce. Wata babban matsala ka san na sha'anin siyasa da jam'iyyu a ƙasa irin tamu Najeriya shi ne, tunda babu aƙida idan ko wace jam'iyya lalle-lalle ga manufofinsa, ga manufofi nata kuma ga su ga hili ana iya ganinsu, ga inda ta bambanta da 'yar uwarta, ya zama mutane sun shiga jam'iyya ne domin aƙida irin tasu wadda ta dace da jam'iyyar nan, kuma suna iya hankuri har lokacin da su kansu za su iya cin zaɓe, kuma yana yiwuwa su iya gwadawa kila har da ƙananan hukumomi har su kai ga jiha, har su kai ga shugabancin ƙasa. To a ƙasa irin tamu babu ta, sai yasa kake gani yana akwai sauki a ce ma mutum ya tuma daga wagga jam'iyya ya haɗa waccan, ita ma waccan idan ba ta tsaye da shi ba ya tuma waccan. Alama duka tana nuna cewa jam'iyyu guda biyu su za su hifafatawa zaɓen da za a yi. Ita ce da jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP. APC ita ke mulki a halin yanzu, kuma ta anshi mulki ne daga jam'iyyar PDP 2015. To kuma a hali yanzu an yi ganin su su biyu, kuma an fi ganin kila cin zaɓe daga ɗaya daga cikinsu. Akwai jam'iyya ta Labour, akwai jam'iyya ta mai kayan marmari, akwai jam'iyyu da yawa. Amma dai waɗanda aka fi tallaka ke ta iya gani da ake ganin kamar yana yiwa kila su iya kamma wasu jihohi, kusan za ka iya cewa waɗannan hudu ne, sai dai in ka ɗauko Abga kila can ƙasashen Inyamurai in tana iya koma cin jiha guda.
Akwai bambanci tsakanin siyasar Najeriya da siyasar wasu ƙasashe makwabta kamar irin jamhuriyar Nijar, inda su ma za ka ga jam'iyyu biyu ko uku ne suke a kan gaba. Shin su ma suna da irin wannan tsarin na Najeriya inda 'yan siyasa suke ta kamar wannan tsalle suna faɗa wannan jam'iyyu kamar yadda ake yi a Najeriya? Shin su ma suna da irin haka ne yake faruwa a wasu ƙasashen nahiyar Afirka ko duniya baki ɗaya?
To ka san in ka duba Afirka ka duba irin Nijar, waɗanda suka yi mana reno daban ne, su renon Faransa ne. Kuma bakin gwargwado doka tana aiki a can, kaga abin da ke faruwa. Ba su yi yawanmu ba, kuma ba su yi iya rikita irin namu ba game da abin da ya shafi siyasa. To shi ya samu na da bambanci da su. Su ma kansu kan samu mutane suna canjin jam'iyyu, amma ba irin canjin jam'iyyu irin na Najeriya ba.
Akwai masu fashin baki da a can baya suka yi ta hasashen cewa duba da yadda jam'iyyu suka zaburo a Najeriya da kuma yanayin 'yan takararsu, ana hasashen karon farko tun dawowar demokuraɗiyya a Najeriya a shekara ta 1999 za a iya samun canjin ras, ma'ana sai an tafi, akwai yiwuwar za a tafi zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa bisa ga ƙididdigar da ake yi ta wadda za ta ba wani ɗan takara nasara. Menene ra'ayinka, kana hasashen wannan koko ya kake kallon lamarin?
Hakikani ni ba ni ganin wannan abu. Watan abin da ke faruwa a hali yanzu in ka duba da kyau da kyau, na daidai lalle abin da ya faru shekara ta 2015 ba za a same shi ba yanzu. 2015 kamar kafin wannan lokaci shugaban ƙasa wanda ya ci zaɓe 2011 zuwa da 2015 Najeriya, har dai arewacin Najeriya, kusan arewaci ta gabas, an samu rashin zama lafiya. Boko Haram ya bullo, mutane sun imauta, hankalinsu ya tashi. Wasu suna ganin cewa shugaban ƙasa tun da ba na ɓangaren su bane, watakila yawa abin riƙonsa kai na kashi. Da ko da 2015 ta kai, irin wannan ɓangare da ke da masu rajista da yawa sun riga sun haɗe kansu. To sannan kuma suna ganin shugaban ƙasa wanda ke sama a hali yanzu, saboda irin rawar da ya taka a lokacin da ya taho 1983 ƙarshen wannan shekara zuwa 1985, suna ganin irin rawar da ya taka cewa idan Ubangiji ya bashi ya taho ya ci zaɓe, to yana yiwuwa shi zan ya musu maganin wannan tashin hankali da ke akwai a wannan lokaci. To gaba ɗaya in ka lura sai aka haɗe kai, shi ake ta gani. Don hakan ga talakawa suna gani ne a matsayi na gwarzonsu. To sannan su kuma waɗanda yaƙin ga Yahorma suna gani ne kamar cewa tun da soja ne ya yi soja, ya shugaban ƙasa na soja, lalle zai iya taimaka musu ga wannan yaƙi. To wannan shi yasa kaga an ka samu aka zuba mishi kuru'u. To a halin yanzu 2023 babu wani ɗan takara ko ɗan arewa ko ɗan kudancin Najeriya wanda ke da irin wannan karɓuwa da kuma irin waɗannan abubuwa, domin kamar dai jikin mutane su talakawan ya yi sanyi, abinda suke zato bai faru ba. To kaga kowa zai yi iyaka tashi rawa a gehen da yake, amma daga ƙarshe ba dole bane a ce sai an tafi zagaye na biyu. Watan in ka dubi siyasa irin ta Najeriya daga 1999, kusan kudancin Najeriya inda muke ce ma ɓangare inda 'yan ƙabilar Ibo suka fi yawa, daga 1999 sun fi yin jam'iyya ta PDP. Ba shakka Abga ta bullo, amma dai sun yi yin jam'iyya ta PDP, mafiyan gwamnoninsu duka na PDP ne. To amma a hali yanzu hitowar Peter Obi da ito da wannan ɓangare, da kuma suna ganin cewa kamar ga siyasa an bar su baya, watan tun da ba su iya a ce ga wani abu da suka iya yi, to shi yasa kana gani suna da yanzu jam'iyya wadda ba PDP ba, da suke ganin kamar tasu ce za su hito su ma a ce ga su suna da tasu. Duk da haka ba za ta iya lashe zaɓe gaba ɗaya ko ina a ƙasashen Iyamurai ita kaɗai ta yi wadda take so ba. Haka su ma Yarbawa, ko da yake an tsaye da Ahmed Bola Tinubu ba za a ce maka wai kasashen nan na bangare na Yarbawa a cikin kasa bai za su lashe kuri'u kawai a dauki kuri'u dai a zuba a ce shi yanzu a'a sauran jam'iyyu ma za su samu to haka arewacin Najeriya ko da an ce maka a'a tunda akwai dan arewa shi ma zai lashe duka kuri'un na a'a za a samu wasu jam'iyyu su ma za su ci haka
wannan dide-diden da ake yi daga yankuna daban-daban sabanin da ake hasashen wani yana da rinjaye a bangare kaza wannan yasa su ake ganin wata kila ta yiwu a debona a debona ya zama ba wanda zai samu kuri'u na baki daya wanda hakan zai sa kila a tafi zagaye na biyu na zaben
watan Najeriya ce ina son ku lura kwarai da gaske waye yawan gwamnoni cikin yan takarar gwamnoni suna taka rawa kwarai da gaske har ta tashi hankali sannan kuri'un da za su fitowa daga Lagos da kuri'un da za su fitowa daga Kano da kuri'un da za su fitowa daga Port Harcourt to waɗannan kuri'u suna da muhimmanci duk dan takaran da ya shige gaba mai nisa da kuri'un Lagos ya shige gaba mai nisa da kuri'un da za su fito daga Kano da waɗanda za su fito daga Port Harcourt to za shi banna gware da gaske to zaka duba idan mafi rinjayen gwamnoni na wannan bangare ya zan kashi 90% na jam'iyya gudana kuma sun ka huskanci wuri guda to wata jam'iyya za ta wahala sannan jam'iyyar da suke ciki za ta yi rinjaye mai dimbin yawa to wannan shi'ar siyasa irin ta Najeriya wata an ba gwamnoni ƙarfi mai yawa saboda suna rike da baitul mali suna rike da jam'iyyunsu
shin menene karfi ko damar da waɗannan jam'iyyun siyasa da ƴan takararsu suke da shi na lashe zabe kuma ina ne kowannen su yake da gidi to sai dai lokaci yayi mana halin nasa don haka anan zamu dasa aya ku biyo mu mako mai zuwa inda za ku ji amsoshin waɗannan tambayoyin yanzu kama madadin shi Professor Bello Muhammad Bada da muka tattauna da shi sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Kiraye-kiraye da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Rasha ya fara samun karɓuwa a Washington inda a yanzu haka Amurka ke shirin turawa kef manyan tankokin yakinta da dama wani jami'in Amurka da ke da masaniya kan shawarorin ya shaidawa BOA jiya talata cewa fadar White House na kokarin kammala wani shiri na ganin Ukraine ta samu tankokin yaki gira M1 Abrams duk da cewa zai iya kaiwa wani lokaci kafin Ukraine ta iya karba da kuma saka su a fagen daga gwamnatin Rwanda ta faɗa jiya talata cewa wani jirgin yaƙi daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya keta dokokin sararin samaniyarta lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani wani faifan bidiyo da aka yada sosai a kafafen sada zumunta na Congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkabo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin wanda ya ci gaba da tafiya nan take dai kamfanin dillancin labaran Reuters ya kasa tantance bidiyon Kasar Malawi ta roki ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan 7 daga hukumar lafiya ta duniya WHO yayin da take kokarin shawo kan barkewar kwayar cutar hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan 3 na rigakafin a watan Nuwamban bara
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.